sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Alhamis, hudu ga watan Fabrairu shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kara wa'adin shugabancin Speto General na 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu da watanni uku. Haka kuma za ku ji cewa dan tsohon shugaban kwamitin aiki da cikawa na hukumar Fansho Faisal Maina ya saba ga'idar belin da kotu ta bada shi inda ya tsere ƙasa Amurka. Sannan kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar, haɗin guwar CCR wanda ke kunshe da wasu jami'an fafutuka da 'yan siyasa ya jaddada goyon bayansa ga ɗan takarar jami'ar RDR canji ta Muhammad Usman. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma Ibrahim Abdulaziz na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yayin da kasashen Afirka ke jiran isowar miliyoyin allurar rigakafin COVID-19, jami'an kiwon lafiya sun nuna damuwa game da karuwar masu kamuwa da cutar ta coronavirus da kuma mace-mace musamman a kudancin nahiyar Afirka. Rahotanni da kafafen yaɗa labaran yankin ke badawa kuma kungiyoyin agaji suka jaddada suna da ban tsoro. A ƙaramar masauratar Eswatini, kungiyar likitocin saƙon Doctors Without Borders ta ce cibiyoyin kiwon lafiya na ganin mutane 200 da ke kamuwa da cutar a kowace rana, kuma adadin mace-mace da ake samu ya linka wanda aka gani a karan farko na annobar har sau 4. A ƙasar Mozambique da ke gabar tekun yankin, adadin wanda suke kamuwa da cutar ya linka har sau 7 na lokacin da annobar ta tsanani a karan farko a shekarar 2020. Kuma a ƙasar Malawi, ƙasar da ta fi talauci a wadancin Afirka, sabbin masu kamuwa da cutar na linkawa cikin kwanaki 4-5, kuma babbar cibiyar jinyar masu COVID-19 ta ƙasar ta kusan cika. Yayin da ake ci gaba da rikici a yankin Tigray na ƙasar Habasha, masu sa ido na ƙasa da ƙasa na nuna damuwa game da yadda aka shigar da sojoji daga makwabciyar ƙasar Eritrea a rikicin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta samu sahihin rahotanni akan sace-sace, fyaɗe, cin zarafi a sansanin 'yan gudun hijira da dai wasu sauran ayyukan keta haƙoƙin bil'adama da ake yi a yankin. Ma'aikatar ta ambaci hujjoji da suka nuna cewa sojojin Eritrea na mayar da 'yan gudun hijirar Eritrea zuwa ƙasarsu akan dole. Gwamnatin Amurka ta kuma ce ta samu ƙwararren rahotanni da suka ce sojojin Eritrea sun kaddamar da hare-haren manyan makamai daga bangaren iyakarsu don tallafawa sojojin gwamnatin Habasha da ke faɗa da dakarun yankin Tigray na TPLF. Amurka ta jaddada buƙatar janye dukkan sojojin Eritrea daga Tigray ba tare da ɓata lokaci ba, abinda wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa muryar Amurka kenan a wannan makon. Ya kuma faɗi cewa Amurka na yin kira da a kawo ƙarshen faɗace-faɗacen da ake yi ba tare da ɓata lokaci ba, da kuma ba da damar kai agaji ba tare da kasalanda ba don taimakawa al'ummar Tigray da rikicin da ya shafa. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Donald Trump baya cikin fadar White House, amma har yanzu ana jin tasirin tsohon shugaban na Amurka a majalisar dokokin ƙasar, inda tarzoma da magoya bayansa suka yi a ranar 6 ga watan Janairu ta haifar da rarrabuwar kawuna sosai a jam'iyyar Republican. 'Yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun gana a ranar Laraba don yanke shawara kan makomar mambobin jam'iyyar biyu game da muhawara akan Trump, wato Liz Cheney daga Wyoming, shugaban jam'iyyar Republican a mataki na uku a majalisar wakilai, da kuma 'yan majalisar wakilai Marjorie Taylor Greene daga jihar Georgia, wadda ta nuna goyon bayanta ga ra'ayoyin kungiyoyin da take kitsa makirci, ciki har da na kungiyar Qawanin. Batun shi ne ko a sauke Green, wadda ke goyon bayan Trump daga matsayinta na kwamiti, ko kuma a cire Cheney daga shugabancin jam'iyyar Republican saboda tana cikin waɗanda suka kaɗa ƙuri'ar tsige Trump. Waɗannan shawarorin za su tilasta yanke hukunci kan ko har yanzu Republican na goyon bayan Trump da magoya bayansa, ko kuma sun nisanta kansu daga shi. A ƙuri'ar da aka kaɗa, 'yan Republican a majalisar 145 ne suka amince a bar Cheney akan mukaminta, 61 kuma suka yi akasin haka. gwamnatin sojan da ke mulki a Myanmar ta toshewa jami'ar kasar hanyar shiga shafin sada zumuntar Facebook a yau ranar Alhamis, yayin da ake ci gaba da nuna kin aminci da kifar da gwamnatin farar hula ta kasar a wannan makon. Ma'aikatar sadarwa da yada labarai ta kasar ta fitar da wata sanarwa tana cewa za a toshe shafin babban kamfanin sada zumunta har zuwa ranar Lahadi domin tabbatar da zaman lafiya a kasar. Telenor Myanmar, babban kamfanin sadarwar wayar salula na kasar, ya tabbatar da cewa an umarce shi ya toshe shafin na Facebook. Shafin na Facebook shine wanda farar hula da sojoji shugabanni suka amfani da shi a kasar Myanmar. Wata kotu a kasar Belgium ta samu wani jami'in diplomasiyar Iran da laifin kisa harin bom da aka dakile akan wata kungiyar adawa ta Iran a Faransa a shekarar 2018. Masu shigar da kara na kasar Belgium sun ce asari da ke zama a Vienna da wasu sun shirya tada bom a wurin wani gangami na kungiyar National Council Resistance na Iran da ke Paris. Haka kuma kotun ta yankewa wasu mutane uku hukuncin daurin shekaru 15 zuwa 18 a yau Alhamis.
To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kara wa'adin shugabancin Secretary General na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu bayan da lokacin ritaya sai ya cika tun ranar 2 ga watan Fabrairu. Dangane da haka, wakilin Abuja Umar Faruku Musa ya samu tattaunawa da ministan aikin 'yan sandan Najeriya mai garidin Gyadi wanda ya yi karin bayani.
Ko za ka kara mana haske dangane da wannan sadarwar da ka bada a madadin shugaba Muhammadu Buhari?
Mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aminta da kara ma Muhammad Adamu wa'adin wata uku domin ya bada dama a tantance wanda ya kamata ya canje shi kuma ya zaɓe shi.
Yanzu kana ganin wannan zai haifar wa aikin dan sanda da mai ido ganin cewa wa'adin mutum ya kare kuma a ce a kara wa'adin nan, me yasa tun farko ba a tanada wanda zai gaje shi ba sai yanzu za a fara?
Ba wai ba a tanada ba, ka san shugaban kasa shike da iko shi nada, amma sai ya tattauna da mutanen Council of State wanda suke gwamnoni ne guda 36 na wannan kasa ta Najeriya. So ba kai tsaye aiki ba sai an zauna an tantance, sannan akwai security screening da kamata a yi da sauransu.
Saboda haka akwai wata doka da ta ba shugaban kasa iko karfin kara wa'adin da bai cikin kundin tsarin mulki alal misali da kuma kudirin doka ta 'yan sanda da ita ma sashe na 215 da 216 ya ce in mutum ya shekara 35 ko ya shekara 60 da haihuwa ya sauka daga mukamin.
To malam Umar, shugaban kasa shi dai aka ba mu wannan ikon, kuma abin da yake na halin yanzu, kuma na imani shugaban kasa yana da tunani na kwarai kuma na gari kuma ingantacce ga zukata 'yan Najeriya. Bai wannan da wata manufa ba mara kyau, an yi ta ne da manufa ta gari da za a tabbar da ta an zaɓi wanda ya cancanta.
Ministan aikin 'yan sandan Najeriya mai garidin Gyadi kenan a hirarsa da wakilin Umar Faruku Musa. Kuma yaƙi da cin hanci ta Najeriya ta ba da labarin cewa dan tsohon shugaban kwamitin aiki da cika na hukumar fansho Faisal Maina ya saba ka'idar Beli, inda ya fice daga Najeriya ya bi ta jamhuriyar Nijar zuwa Amurka. Tuni dama alkalin babbar kotun tarayya Abuja Akon Abang ya umarci wanda ya tsaya wa Faisal wajen belin, dan majalisar wakilai Sani Dangala Jima ya sarayar da gidansa da ya bayar dan samun belin kan darajar kuɗi naira miliyan 60. Ga wakilin Nasir Adamel Hikaya da ƙarin bayani.
Arcewar Faisal na faruwa ne daidai lokacin da mahaifinsa Abdulrashid Maina, wanda aka dawo da shi bare daga saba ka'idar beli daga jamhuriyar Nijar, ke neman samun beli bisa dalilan rashin koshin lafiya. Hukumar yaƙi da cin hanci na tuhumar Faisal da amfani da ɓoyayyen suna wajen buɗe asusun ajiya a banki, wajen fitar da kuɗi ƙetare, hakanan da cajinsa da mallakar gida a Kaduna da wawurar kuɗi naira miliyan 58, inda mahaifinsa kuma ke cajinsa da karkatar da sama da naira biliyan 2. Faisal Maina, wanda matashi ne ɗan wajajen shekaru 20, ya shigo ofishin muryar Amurka Abuja gabanin kama shi da sake samun belin da ya tsere din, inda ya musanta duk cajin da ake yi masa. Yana mai cewa ai mahaifinsa ma ya taimaki Najeriya ne wajen gano badakala, inda ya zargi wasu jami'an gwamnati da bari aka rubuta da mahaifin nasa.
Kuma ni za a janye belina akan 23 ga wata sun ce wai ni flight risk ne bancin sun ansa passport ina ni dan Nigeria ne kuma ni dan America ne mahaifiyata yar America ce asalinta to sun ansa duka passport to ina zan ji ina nan kuma ni ba tsoron kowa nake ba dan duk wanda zai bi mahaifina kannena da hari akan gaskiyan su ni kuma ina nan ni dan kasar Nigeria ne ina son ci gaban Nigeria kuma karfin me zan yi ina nan zan nuna gaskiyar sa kuma za a ga cewa mahaifina banda abubuwan da aka ce yayi akwai abubuwan da yake da information da yake da wanda su gwamnatin da kansu ba su sani ba akan kudaden da aka yi sata da mutanen nan da suka yi satan Allah ya musu rasuwa kuma hadda iyalansu ma ba su ma san da kudaden ba
gwamnatin dai ta yi watsi da cewa tun farko ta kyale maina ne da ba mamaki hakan yayi sanadiyar awun gaba da mukamin tsohuwar shugabar ma'aikata Winfried Ita Oyo da ta yi cacar baki da marigayi shugaban ma'aikata na fadar Aso Rock Abba Kyari cewa umurni aka bata ta dawo da maina office a lokacin yana daular Larabawa shugaban hukumar wayar da kan jama'a NOWA Dr. Garba Abari ya ce ga wannan batu na maina gwamnati za ta kai har ƙarshen bincike da kuma ɗaukar mataki kinde da dace
ina tabbatar maka akan cewa akan wannan zance na yaƙi da rashawa gwamnatin nan ba ta da wasu shafaku da mai babu barna ta'asa warwaso da ake wa kudin al'umma da yasa yau bamu da asibitoci bamu da hanyoyi bamu da makarantu bamu da waɗannan abubuwa yanzu sun ragu ba mu ce mun kau da su gaba ɗaya ba amma 70% na abubuwan nan sun ragu politically exposed persons suna nan a gaban kotu uliya ba ta yanke hukunci ba amma wannan bai be zama akan cewa shari'ar ta kare ba
shin ko gwamnatin Najeriya za ta nemi Amurka ta dawo da Faisal ko kuwa a'a wannan dambarwa ta fara zama jiki a wajen 'yan Najeriya da ba sa mamakin abubuwan da make faruwa Nasiru Adamayel Hikaya murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasiru Adamayel Hikaya a jamhuriyar Niger haɗin gwiwar CCR wanda ke kunshe da wasu jami'an fafutuka da 'yan siyasa ya jaddada goyon baya ga dan takarar jami'ar RDR canji ta 'yan adawa ta Muhammad Usman Kana sun yi kira ga talakawan kasar da su zaɓe shi a fafata wadda za su yi da ɗan takarar jami'a mai mulki Bazoum Mohamed a ranar 21 ga watan Fabrairu domin a cewarsu shi ne zai fitar da Nijar daga koma bayan da take fama da shi. Ko da yake jami'ar PNDS ta Muhammad Bazoum na cewa ko aka kuma 'yan ƙasa sun san abin da aka yi musu. Wakilin muryar Amurka ya mai Sulaiman Mumunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Bayan dogon nazari akan yanayin da suka ce al'umar Nijar ta tsinci kanta ciki sakamakon mulkin PNDS tareya na tsawon shekaru 10 ne shugabannin kauncen CCR kariyar mutuncin ƙasa suka yanke shawarar baiwa dan takarar kauncen jam'iyyun hamayya Muhammad Usman goyon baya don ganin yayi nasara a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar da zai gudana a ranar 21 ga watan Fabrairu kamar yadda suka bayyana a wannan sanarwa daga bakin mataimakin shugaban CCR Sabo Saidu
shekara 10 da sun kai kowa ya jiya a jikin shi sun yi shekaru suna gasa ma 'yan Niger aya a hannu kowane fanni kuka ɗauko na rayuwa sun gana ma mutane hakuma domin haka nan ne muka kiran 'yan ƙasa ga zaɓe mai zuwa mata da maza da matasa a zaɓi Muhammad Usman shi ne a yanzu an mahitanmu 'yan ƙasa su san da sanin kariyar mutuncinsu na za su yi.
Mukarraban Alhaji Muhammad Usman irin su Maman Nuruddin Musa sun yi na'am da wannan yunkuri domin a cewarsa alama ce ta buƙatar samar da canji a ƙasa.
Waɗannan dai su ƙungiyoyi da suka haɗu suka yi wannan sanarwa ba ɓoyayyi ba ne. Mutane ne wanda aka san su bisa kan gwagwarmayar ceto haƙƙin talaka. An san su bisa kan kokowa kare haƙƙi na ɗan ƙasar Nijar da ƙasar Nijar filin duka gaba ɗaya. To in yau suka haɗu suka ce sun yi amana da takarar Alhaji Muhammad Usman to kaga ba abun alfahari kamar wannan. Mun tabbata da koke na 'yan ƙasa 'yan Nijar Allah ya ji shi. Saboda haka yanzu ne ma muka ƙara jin ƙarfin gwiwa na mu tashi mu ceto mai ƙasar mu haƙƙinta.
To sai dai jam'iyyar PNDS tarayya ta Muhammad Bazoum na cewa ko aka in ji wani kakakinta Usmanu Muhammadu.
'Yan ƙasa sun san abin da aka yi musu. 'Yan ƙasa suna godiya. 'Yan ƙasa kuma sun gani ƙasa. Saboda haka tun zagaye na farko suka ba Bazoum kashi 40 cikin 100. muna mai 'yan kasa godiya kwarai. Sannan don da zo na uku, don da zo na hudu sun kama ma bazum insha Allah za mu samu mulkin nan.
A ranar 21 ga watan Fabrairun da muke ciki ne, 'yan Niger za su raba gardama a tsakanin tsohon shugaban kasa Muhammad Usman na bangaren adawa da tsohon ministan cikin gida Muhammad Bazum na jam'iyyar da ke mulki. Kuma wannan shine karon farko da wani zababban shugaba mai shirin barin gado zai damka ragama a hannun wani sabon zababban shugaban kasa Salim Alun a tsawon shekaru kusan 30 na demokradiya a wannan kasa. Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahoto na musamman.
Biyo bara taɓa hannu da shugaba Buhari game da dokar tilasta amfani da takunkumi wato face mask. Yanzu haka dai 'yan Najeriya na ko ci gaba ne da tsokaci kan wannan sabon doka.
Kana tare da Malam Ahmadu Muhammadu Sarusi. A ina sawa kowa da gaske domin kiyaye samun lafiyar jiki da lafiyar ƴan'uwana. Dokar nan ta yi daidai amma ta yi sanani da yawa domin a gaskiya lafiyar mutum kowa shi ya fi sanin lafiyar yadda yake damu shi a wanda yake damu shi. Amma a ce ma wai tilas jazaman kaga ba kowa yake da dukiyar da zai dinga siyan face mask nan kowane rana naira 100 ba. To ana maganan da abin da za a sa baki ne ko tana maganan wannan. Amma in mutum ya gani yana son lafiyar jikin shi a bar shi ya sa, amma ba za a ta tilasta shi ba. Tilasta wannan in gwamnati za ta siya ta raba ma mutane tilas kowane yawa wannan kamar ina goyon bayan domin ba kowa yake da karfin siyan wannan abin kowane rana naira 100 ba.
Dokar za ta yi aiki ne ga mutanen da suka bijire wa saka takunkumin rufe baki da hanci wato face mask sai kin wanke hannu da kuma kin bada tazara, kana kuma da waɗanda suke kin shafa man kashe ƙwayoyin cuta wato sanitizer.
Ai kowa ya gani farkon da ya faru, an ga yanda aka wahala ya shafi kasa da sauransu. Idan kuma al'umma suna so a ce a yi lockdown ne gabaki daya, idan an sake lockdown ai mutuwa kenan, don har yanzu ba gama recover daga na farko ba balle a ce na biyu. Shine yasa shugaba ya duba akan cewa yanayin da za a yi in an ce an yi lockdown nan za a wahala, shi yasa ya sani wannan into law. Don idan ka sa face mask hakan ka zai tafi, ba wanda zai hana ka makarantanka, sana'anka da sungullanka da wani sabon da ya kamata a yi.
Yayin da wasu ke suka ko kuma yabawa, Malam Abdulhamid Dahir Bomo daga yin sharikan lamuran yau da kullum na ganin akwai matakan da suka kamata a ce an dauka kafin su ma aiwatar da wannan doka.
Wato gaskiya wannan doka da mai girma shugaban kasa ya saka ta bada mamaki. To gaskiya wannan dokan ba a irin wannan lokacin ya kamata a sata ba, kuma za a sata din ma zama dole a sata, saboda gaskiya fi sabila in aka kalli sauran kasashen duniya inda ma suke cewa wannan abin ya zama dole a saka, kafin a saka shi akwai wayar da kai ga al'umma gabaki daya. Dun ba kasan nan namu hata lokacin da aka zo aka ce an killace mutane a gidajensu an hana fita an yi kaza kaza da irin wayannan, gwamnati kawai ta yi amfani da karfinta na gwamnati ta yi waɗannan abin. Babu kyakkyawan shiri na cewa a wayar da kan al'umma mahimmancin zama a gida akan wannan cutan. Kai ita kanta ma cutan tukuna har yanzu al'umman bata gama sakankan cewa da yadda cewa wannan cutan tana yin abin da aka yi sana'i ba. Duk da cewa sun san cewa akwai cuta, amma yanda ake zuzutata ake kururutata al'umma suna ganin bata kai haka nan ba.
To wai ko shin wannan doka na bisa tsari kuwa? Barista Sanda Joshua Ugra, wani lauya ne a Yola, ya ce akwai abun duba game da wannan sabon doka.
To Malam Ibrahim, alal hakika akwai dalilin da yasa ake yin doka, kuma ana yin doka ne domin a samu a daidaita yanayi a al'umma domin a samu ci gaba, kuma wanda ya fita sahu a kwaɓe shi, kuma da zimman cewa dokan zai zama abin kiyayewa ga duk wani wanda yake son shi ma zai fita daga sahu. To amma gaskiya a wannan dokan da shi shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari ya rataba hannu wadda yana bisa tsari, amma gaskiya akwai abin da ya kamata a ce an yi la'akari a ciki. Ba lallai bane kowani abunda ake son a yi gyara sai wai an tsaurara doka domin a yi gyara a kanta ba. Misali yanzu ita maganan corona din nan, idan muka zauna muka yi la'akari da ita za mu ga kan cewa sa wannan amawali tana da kyau, amma kuma ba wai lalle bane sai an tsaurara doka a ce za a hukunta mutane kafin mutane su shiga layi su fara su aiki da ita ba. Abunda ya kamata a ce a bata fifiko ita ce ilmantar da al'umma na illan rashin aiki da wannan amawali ko face mask. Na biyu, idan aka ce duk wanda aka kama wanda bai sa wannan amawali ba za a kai shi prisoner tsawon wata shida, sai a duba muna da prisononi guda nawa ne a kasar nan, kuma a cikin mutane kwatankwacin miliyan 200 menene ina ma kotun da za a fara kai a ce mutane miliyan 1 muyi misali a fadi Najeriya, ina ne za a dauke su a kai su na wata shida, kuma nawa gwamnati za ta kashe akan ciyar da su a sa'ilin da suke cikin prisoner da sauransu. To ni ina gani abun da ya kamata a ce gwamnati ta yi shine ta dauki nauyi na ilmantar da al'umma akan lalle lalle fa ga muhimmancin wannan sa takunkumi domin kiyaye kai da al'umma. Duk wanda yake uba ne ya san cewa yana da haki na kiyaye iyalinsa, duk wanda take uwa ce tana da haki na kiyaye iyalinta, duk wanda yake da ne yana da haki na kiyaye iyayensa da ƴan uwansa.
Wannan annoba ta cutar coronavirus ta ko shafar kuke da dama ciki ko har da harkar ilimi. Malama Jidere Kebo malama ce a babban kwalejin ilimi ta FCE Yola, kuma shugabar kungiyar mata da ke kantar da harkar ilimi ta kasa da kasa wato FAWE da ke kula da shirin Najeriya, ta ko bayyana illar da cutar ta kawo ga harkar ilimi.
Wannan COVID-19 da ka sani ya sa ƴaƴanmu sun zauna a gida, dole kuma a ciyar da su, sa'annan ba a fita, ba a neman kuɗi, ba a ne, so sai iyaye suna ganin kaman to ba gara an aurar da su ba tun da sun kai shekarun munzalin aure, sai aka ana ta aurar da su. So tsoronmu shine yara da yawa ba za su dawo makaranta ba, musamman ƴan mata ma kila ba za su dawo makaranta ba. Shine muka tashi haikan muka ce gara mun fara magana don mu sa iyaye su fahimci cewa ya kamata yara su ci gaba da makaranta, su zo makaranta, su zauna a makaranta kuma su gama.
Kina nufin kan cewa wannan annoba ta COVID-19 ya shafar ilimi kenan, musamman ilimi ya mata?
Sosai ma.
Kamar ce
sosai ma. Ƴan matan nan sun zauna a gida, ba karatun suke yi ba, don suna aikace aikacen gida. Ƴan mazan suna samun dama su yi wasa, ka san wasa ma yana wasa kwakwalwa. To ƴan matan nan yawancin aikin gida suke yi. To bayan sun gama aikin gida sun gaji, ba karatun suke yi a gida ba, ba wasa kwakwalwan kuma suke yi ba. So ƙarshen ta sai su gan kaman tun da ma aure ne zan yi karshenta makarantar.
A kona su bangaren, hukumomin kiwon lafiya a matakin jihohi su ma sun duƙufa ne wajen gamin wayar da kan al'umma game da wannan doka da ma ita kanta annobar cutar ta coronavirus wato COVID-19.
Sunana Alhaji Abubakar Muhammad, jami'in watsa labaru da ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Adamawa.
Kamar yadda dukkan al'umma Adamawa suka sani, kafin ma shi shugaban ƙasa Buhari ya kaddamar da wannan doka na ƙasa bai daya, gwamnati Adamawa ta ma riga ta kaddamar da wannan doka na sanya takunkumi, wanda aka ce ya zama dole kowane mutum Adamawa ya sanya wannan takunkumin domin a kare inganta garkuwa na kare mutane daga kamuwa da wannan annoba ta coronavirus. Don ka duba yanzu a dukkan ma'aikatan gwamnati na jihar Adamawa da ma asibitocinmu da ma kasuwanninmu, gwamnati ta tabbatar da sanya jami'ai wanda suke kula da duk wanda yake shiga wannan wuraren sai dai yana da wannan takunkumin, in bai da shi to ba bara ba shi shiga ba. Kai zuwa yanzu kuma al'umman jihar Adamawa sun karbi wannan doka hannu bibbiyu, kusan in ka duba duk kowa da kowa za ka gan shi yana nan sanye da wannan takunkumin.
Ya zuwa yanzu jimillar wanda suka kamu da cutar a Najeriya ya kai 134,690, yayin da aka salami 108,657, sai kuma mutum 1,618 da suka mutu. Ibrahima Abdul Aziz, sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
a gaida Ibrahima. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar Najeriya NFF ta biya albashin babban kocin 'yan wasan kungiyar kwallon kafar Super Eagles Gennad Rowe na tsawon watanni biyar da yake bi da yawan su ya kai naira miliyan 40 da kuma mai horar da masu tsaron gida na kungiyar Aloy Ago na kudi naira miliyan 9 na tsawon watanni 22. Sai kuma hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta ce shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya Musa Amaju Pinnick ya cancanci ya shiga takarar matsayin wakili a hukumar FIFA wanda za a gudanar na cirar nahiyar Afirka a taron kolin gamayyar hukumomin kungiyar kwallon kafan nahiyar Afirka zagaye na 43 a ranar 12 ga watan Maris na wannan shekara a birnin Rabat kasar Morocco idan Allah ya kai rai. To kan wannan batu na takarar neman matsayin wakili a hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA na tuntubi wani shugaba kuma mamallakin kungiyar kwallon kafa mai zaman kanta a jihar Gombe wato Yarma Light Football Club Malam Faruk Yarma ya yi bayanin alfanun da za a samu da kuma gogewar da Musa Pinnick yake da shi a fannin harkan kwallon kafa.
To na farko dai wannan ba karamin ci gaba bane a harkokin kwallon kafa a Najeriya musamman ga irin halin da kwallon yake ciki a yanzu wanda baya ga buga kwallon a cikin fili akwai kuma ita ta siyasa ta kwallon kafa a wajen fili da matukar ba ku da wakili a irin wayannan hukuma gaskiya akwai matsaloli da dama. So kini kasancewar ya samu clearance daga hukumar kwallon kafa na duniya ta takara a shugaba ne a Najeriya kuma a baya ai mun taba samu irin wannan wakilci na ya masa da mu wanda kuma mun ga fa'idansa. So samun wakilcin ɗan Najeriya a duk ɗan Najeriya da ya samu kansa a wannan waje tabbas akwai ci gaba da zai kawo a Najeriya.
Shin Pinnick din nan yana da gogewa ne sosai a harkan kwallon kafa da ma siyasarta?
To Pinnick bara a ce masa sabo a cikin harkan kwallon kafa ba kuma bara mu ce wai a Najeriya ya fi kowa ba yanzu kuma tunda da ya samu damar yana ta kawo nasa irin ci gaba duk da cewa yana da nasa matsalolin wayanda jama'a da yawa ba su jin daɗi ga yanda yake gudanar da harkokin kwallon kafa amma baka isa ka ki cewa mutum ne da ya kawo nasa daidai gurgudu gudumawa a harkokin kwallon kafa a Najeriya ba.
Sai kuma batun mutuwar wani tsohon shugaban hukumar kwallon kafa Najeriya group captain mai ritaya John Obafolo. Tsohon shugaban hukumar John Obafolo ya rasu ne a ranar Litinin din da ya gabata. Shine shugaban hukumar kwallon kafa a Najeriya na 24 daga shekarar 1984 zuwa 1987. Da wannan rahoto ne kuma muke karkare wannan shiri na wannan mako. Abdulwahab Muhammad wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice.
Kasashen Afirka ke jiran isowar miliyoyin allurar rigakafin COVID-19. Jami'an kiwon lafiya sun nuna damuwa game da karuwar masu kamuwa da cutar ta coronavirus da kuma mace-mace musamman a kudancin nahiyar Afirka. Rahotanni da kafafen yada labaran yankin ke badawa kuma kungiyoyin agaji suka jaddada suna da ban tsoro. A karamar masauratar Eswatini, kungiyar likitocin saƙon Doctors Without Borders ta ce cibiyoyin kiwon lafiya na ganin mutane 200 da ke kamuwa da cutar a kowace rana kuma adadin mace-mace da ake samu ya linka wanda aka gani a karan farko na annobar har sau 4. A kasar Mozambique da ke gabar tekun yankin, adadin wanda suke kamuwa da cutar ya linka har sau 7 na lokacin da annobar ta yi tsanani a karan farko a shekarar 2020. Kuma a kasar Malawi, kasar da ta fi talauci a wadancin Afirka, sabbin masu kamuwa da cutar na linkawa cikin kwanaki 4 zuwa 5 kuma babbar cibiyar jinyar masu COVID-19 ta kasar ta kusan cika.
Masu sauraro, baki daya abinda ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda take ni gabatar da shirin, da Julie Lillis Gresham da ta hada mana sauti, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.